Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren DOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 4 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Sojojin Rasha sun yi fatali da yunkurin da Ukraine ta yi a daren Juma'a na sake kwace tashin nukiliyar Zaporozhye, kamar yadda ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a jiya Asabar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin ruwa da suka kunshi sojojin Ukraine sama da 250 ne suka yi kokarin sauka a gabar tafkin da ke kusa da tashar a daren Juma'a. Ma'aikatar ta ce an dakatar da yunkurin ne bayan wasu harhari daga jiragen sama masu sauka ungulu na yaki na sojojin Rasha, waɗanda suka lalata jiragen ruwa na Ukraine guda 20. Ma'aikatar tsaron ta ce duk da kasancewar wakilan hukumar kula da nukiliya ta duniya IAEA a tashar nukiliyar Zaporozhye, gwamnatin Kiev ta sake yin yunkurin kwace tashar. A watan Maris ne Rasha ta kama tashar, amma har yanzu ma'aikatan Ukraine ne ke gudanar da ita. Hukumar IAEA ta aika da masu sa ido kan tashin nukiliya a wannan makon saboda fargabar karuwar tashin hankali na iya haifar da bala'in nukiliya irin na baya. Sakataren Jiragen Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya sanar da naɗin tsohon ministan Senegal kuma jami'in diplomasiyyar Majalisar Dinkin Duniya Abdullahi Basli a matsayin sabon wakilin Majalisar Dinkin Duniya kasar Libya, bayan da kwamitin sulhu ya amince da shi. Inda ya kawo ƙarshen binciken da aka yi na tsawon watanni 9 a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tarzoma a ƙasar mai arzikin man fetur da ke arewacin Afirka. Amma gwamnatin riƙon ƙuri'a ta Libya, wacce ke adawa da Basli, ta bayar da rahoton cewa ta aiki da wasiƙar nuna rashin amincewa ga Guterres game da matakin nasa. ‘Yan adawa na ta sanya ayar tambaya kan yadda sabon wakilin zai iya yin tasiri a ƙoƙarin warware rikicin siyasa da tattalin arziki a ƙasar. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na ƙarshe, Jan Kubes, ya yi murabus a ranar 23 ga watan Nuwamba shekarar 2021 bayan watanni 10 yana aiki. Jami'ai da mazauna ƙasar Somaliya sun ce mayakan Al-Shabab sun harbe matafiya aƙalla 21 har lahira a daren Juma'a tsakiyar lardin Hiran. Da yake magana da muryar Amurka, hakimin Mahas Mumin Muhammad Halin ya ce an kashe mutanen ne a wajen birnin Baladwin, wani gari mai tazarar kilomita 300 daga arewacin Mogadishu. Maharan sun yi wa matafiyan kwantan bauna ne a cikin motoci 9, inda suka bude musu wuta ba tare da ƙaƙautawa ba, tare da kashe fararen hula 18. Mumin ya shaida muryar Amurka ta wayar tarho. Ya ƙara da cewa sauran fararen hula 3 ne suka mutu, yayin da wasu bamamai da 'yan ta'addan suka dasa suka auna motarsa a yankin. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fararen shugaban ƙasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa na iya fuskantar shari'a kan ɓacewar wasu 'yan fafutukar siyasa da suka ɓace, ganin yanzu an cire masa rigar kariya da tsarin mulki ya bashi bayan komawarsa gida. Rajapaksa ya tafi Colombo daga Thailand bayan da ya tsere wa zanga-zanga kan matsalolin tattalin arziki makonni 7 da suka gabata. Yanzu dai babu wata shari'a kotu da ke gabansa saboda kariyar da ya samu a matsayinsa na shugaban ƙasa. Sai dai a mako mai zuwa za a aika wa Rajapaksa sammaci domin ya bayyana gaban kotun koli, inda ake kalubalantar kariyar tasa daga ɓacewar wasu matasa biyu masu fafutukar siyasa. Hakan dai a cewa wani lauyan iyalan waɗanda lamarin ya shafa, wanda ya ce Rajapaksa ya tsere daga ƙasar ne a lokacin da ake shirin kai masa sammaci a watan Yuli. Ɓacewar na da nasaba da dogon yaƙin basasar. Thank you.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau zauren yayi tattaki zuwa kasar Kamaru, inda mahalarta zauren za su tattauna akan maudu'in da ya shafi rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasa suke takawa a rayuwar tasu. Bari ni ka ku ga jagoran shirin, Muhammad Awal Garba. Bismillah Muhammad.
Da fatan cewa kowa da kowa nan cikin koshin lafiya. Yau dai wannan shiri zai karkace ne kasar Jamhuriyar Kamaru, anda za mu tattauna da matasa da kuma 'yan siyasa, sannan da waɗanda suke fashin baki kan harkokin al'umma. Wannan yasa na gayyaci Alhaji Ali Danash, wanda ke shi mai fara ajini a jam'iyyar SDF ta ni John Pundi. Salamu alaikum Ali.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Ali Danash, secretary ne a SDF regional, na SDF da fatan dai zan amsa tambayoyinku kuma je ma al'umma amfani kwarai da gaske.
To madallah, sannan kuma na tare da Alhaji Abubakar Adamu mai fashin baki.
Assalamu alaikum Alhaji Awal Garba, da fatan kana lafiya. Ni ne Abubakar Adamu mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi na yau da kullum.
Na'am, sai kuma Ismaila Muhammad, matashi dan siyasa a kasar Kamaru.
Eto, wa alaikum salam Malam Awal Garba, barka madalla da ka hada mu a wannan zaure saboda bayani kan musamman lamarin matasa, musamman fagen siyasa da sauransu. Da kasance shugaban wato matasa na reshin angon Hausawa, musamman wato jam'iyyar SDP sai kai afwan.
To madalla. Sai kuma Baba Yalo, shugaban matasa ne a kasar Kamaru.
To mun gode da zuwa. Sunana Baba Yalo Idrisu Adamu, wanda kuka fi sani da haka. To mun gode da zuwa wannan zaure mai tarin albarka.
Na'am, sannan kuma akwai Maimunatu Sa'adu, ita kuma 'yar jarida ce a kasar Kamaru. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Awalin, barka to da kasancewa a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka, inda za mu yi kokari wato mu kwato haƙƙin waɗanda suke buƙatar cewa a kwato haƙƙinsu.
To madalla, sai kuma Fatima Hassan, ita ma 'yar jarida ce a kasar Kamaru.
Ma wa alaikum assalam Mala Awal, madalla da gayyatar mu da kasancewa tare da kai a wannan zaure. Muna farin cikin hakan. Kuma dai kamar yadda ka faɗa, sunana Fatima Hassan, 'yar jarida musamman ma dai a nan kasar Kamaru.
To madalla, sannan kuma akwai Fatima Hassan, matashiya, sannan wanda ke da marayu guda hudu, sannan da ɗa guda ɗaya, wanda ta ɓangare biyun gaba ɗaya duka dai akwai matsaloli insha Allah. Saboda takororinta, waɗanda su ma suke fama da irin waɗannan matsaloli za ta ce wani abu akan wannan shiri. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Sannan kuma kina koyi aikin jarida ko? To bismillah.
Sunana Fatima Hassan. Zanen kasar Kamaru a Duwala.
To madalla, Fatima Hassan. Sannan muna tare da matashi magidanci, shi kuma Abubakar Hassan. Assalamu alaikum Mala Abubakar Hassan.
Sunana Abubakar Hassan, matashi kuma magidanci, wanda ya gabato a cikin wannan shiri mai albarka. Da fatan za mu tattauna abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam. To zan fara ta kanka, matashi kuma magidanci. A matsayinka na matashi magidanci, wani irin abubuwa ko kalubale kake fuskanta musamman a wajen tafiyar da harkokinka na kasuwanci wanda kake yi daga wancan kasan zuwa wancan kasan, sannan kuma ta bangaren rike gida da kuma yadda kake tarbiyyantar da iyalanka?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Askallanmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya Malam Awal, kamar yadda kai mun wannan tambaya ce mai mutukar muhimmanci, sai da mas'ala yanzu da yake faruwa, matasa su ne jigon al'umma. da zaran matasa sun lalace to al'umma ta lalace. To gaskiya matasa su ya dace a fi kula da su, a fi ba su a bangare daban-daban, abin da ya shafi bangaren ilimi, bangaren kasuwanci, bangaren tarbiyya yau da kullum. To matasa ya dace a ce an kula da su a ta wannan bangaren. To gaskiya ni dai ta bangare na da ka tambaye ni kalubalen da muka fi fuskanta mu matasa a wannan lokuta, a wayannan zamaninnika, ba zai wuce mas'aloli irin na siyasa ba, mas'aloli na 'yan siyasa wanda suke a wayannan kasashe namu na Afrika. Da zaran matasan nan da su ake amfani wajen gwagwarmayar samar da shugabanni na bangarori daban-daban na siyasa, da zaran matasan nan sun yi wannan kokarin an samar da wannan gwamnatin, zaka ga an bar matasan, an watsar da su, an wofantar da su, ba a saurara su, ba a abin nan din su, an wulakantar da su da sauransu. Kuma duk wata mas'ala in ta taso zaka ga matasan nan dai su za a ƙara nema ila yau, a ƙara tunkarar su, a ƙara kokarin su ba da gudunmawa da sauransu, amma ana cin zabe sai a yar da su. To gaskiya wannan shine abin da yafi damuna game da 'yan siyasan mu. Yana da kyau 'yan siyasan mu su gane cewa matasa fa ba abin yarwa bane, matasan nan da su ake kai gaci da dukkanin abin da aka tunkara. To ya dace a ce gwamnatocin mu na siyasa su kula da matasa, kuma su ba matasa kulawa ta musamman. Amma a bangare na ni, gaskiya bangare na ni magidanci ne kuma mai aure, wanda nayi aure ina da 'ya'ya uku, kuma cikin yardar Allah ina kula da su, ina kokarin ba su tarbiyya, ina kokarin kula da rayuwar su da ta mahaifiyar su, saboda ni ma na san na taso a maraya, na taso a matsayin da lokacin da na taso mahaifina ya mutu. To amma cikin yardar Allah da yanda na samu kula ta 'yan uwa, na samu kula ta karatu da nayi, Allah ya taimake ni na kai har matsayin da zan yi aure, har Allah ya bani 'ya'ya, ni ma kuma zan kula da su, kuma zan yi kokari in ba su tarbiyyar da in Allah so ya yarda al'umma da shugabanni da sarakuna za su yi alfahari da su a wannan yanki namu. To haka ya dace a ce duk matashi ya samu wannan damar, kuma ya ba wa 'ya'yansa da matan matar da zai aura tarbiyya da kuma 'ya'yansa. To gaskiya dan takaitan takaitawa kenan ni a yanzu a matsayina na yanda nake kenan.
To madalla yanzu kuma zamu karkata ta bangaren Fatima Hassan matashiya mai aure, talanta da ita tana da marayu guda hudu, kuma tana da guda daya wanda yake ta samu kalubale a cikin tafiya na zamantakewa na aurenta. Assalamu alaikum, me zaki faɗa akan waɗannan marayu guda hudu da kike da su? Kin san ba ke kadai ba ce, akwai mata wanda suke fuskantar matsaloli, ana bar musu yaya, iyaye sun mutu, su suke haula gangara su yi sinima mai za su ciyar da su, makarantarsu, sannan iskirarsu, lafiyarsu, komai akan uwa take yake. To ke me zaki faɗa akan waɗannan abubuwan da ya zaga ke kina ciki, wanda ya kamata a ce kin faɗa wa duniya irin abubuwan da kuke fuskanta, kuma ya za a yi magance?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Abin da zan iya faɗa, wato abin yana da matukar ban tausayi, domin idan aka ce maraya, akwai mataye da yawa da wato suna auren mazan da ma ba a kasan kamaru suke ba, a wani kasa daga wani kasa suke zuwa. Alal misali ni ina da yayata, wannan mijin da ta aura zuwa yayi kaman yazo fatauci, to wanda ya kawo shi ma Allah ya mishi rasuwa, bayan shi ma yayi aure ya samu 'ya'ya hudu, Allah shi ma ya mishi rasuwa. To wannan don Allah ya zai kasance bata san ma dangin, bata san dangin uban iban wannan 'ya'yan ba, ita tana zaune ne ga tanan ga yara an ba su kara zube, ita za ta samu musu abin da za su ci, za su je makaranta, za su je boko. To a ce idan bata tashi ba, ba wanda za su tallafa mata, ya wayannan tarbiyyar yaran za su kasance?
Dole a samu matsala,
a samu matsala. Idan ba mai tawakkali ba sai ta shiga wani hali, wayannan yaran ma sai su shiga wani hali. Ya kamata a ce ana kulawa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yafi kulawa kaman marayu, domin shi ma yana daukan wayannan marayun din. Ya kamata.
To yanzu a bakwa samun tallafi ta bangaren waɗansu kungiyoyi hakan nan, waɗanda suke zuwa domin su tallafa wa marayu a hanga ake ciki?
Akwai kungiyan da ake samu, amma duk yanda za a yi a taimaka maka ba kamar yanda kake so ba. Akwai kungiyoyi, domin akwai kungiyan da ni na sani, da ni ma nake tafiya ɗaukan kuɗin marayu. To amma kungiyoyin ɗin ba su da yawa. Ba su da yawa domin masu marayun ɗin suna da yawa fiye da abin da ake bayarwa. Ya kamata a ce sauran ɗin ma, domin idan kuka gama taimakon da ake yi sai kamar a watan azumi an fi taimako watan azumi za a dinka musu riguna ko kuma buhun shinkafa da sauransu amma ya kamata a ce ana tafiya gida-gida sabila da tarbiyyar yara domin ana wun lissafin ana wun tunanin din ba kaman a ce ana kulawa da su ta fannin boko da makaranta
yanzu a matsayinki an ji ka samu marayu guda hudu da kuma da guda daya wanda yake shi ma mahaifinsa daban shekarun ki nawa kike da waɗannan nauyi akan ki
ni a yanzu shekara na 33 to ni ina ganin a bisabilillahi daidai gurgurdi ana taimaka mini wato yanzu ni ina tausaya wanda nake jin labari akan su
to amma akwai wani matsala da yake faruwa in kika kula a bayan meeting ki na farko ya rasu ya bar miki wani aya guda kuma sannan meeting ki kuma na biyu da kika kula shi ma yanzu kun zo kula mu ba ki ga cewar kaman rayuwar ta ta shiga wani hali
eh yana saka ka shiga wani hali har ya saka ka wato ba kama da sha'awan aure akan ka domin a tafiyan da muke yanzu akwai wata al'ada da ake yi maza ku yi hakuri sai a ce wajen kina da yara ba za a aure ki ba domin kada ki dauko wayannan ƴaƴan da ba nasu ba ki kai su wannan gidan sai su ce su ba za su iya daukar nauyin su ba to ana wani lissafin din ba shi bane
ba shi wanda baka san wanda
ba zai taimaka mana yana mai yuwa wayannan yaran naka ba su bane za su taimaka maka don yau da gobe kayan Allah
kuma in kai haka ma ka dan taimakawa
ka dan mun marayu abin taimaka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimakawa marayu
yace da wanda ya taimaka malaya da shi dan zauna haka ina zauna ko
to ya kamata a ce kalman da ake fada a ce wai idan mace tana da yara marayu ba za a aure su ba kuna wato ana cire mana kwadayin aure a cikin zukatan
to ba shiga kaman cewa yawanci idan marayu sun zo kuma sukan dakile waɗansu harkoki a gidan mai gida ba watakila ku iyaye mata ku nuna soyayyanku ga wayannan ƴaƴan kuma da suke nan wanda ubansu na nan ba ku nuna musu wannan soyayya ba ga akwai dan wannan kalubalen ba
akan samu wayannan matsalolin din amma wato abin an fi samun shi a wajen wayannan su yaran da aka zo aka samu she su nuna cewa gidansu ne gidan mahaifinsu ne she su nuna bambanci to ke kuma uwa tausayi ne da ita idan ta lura cewa wayannan ba su da mai tallafa musu marayu ne ai ba za ta yadda ba to anan ake samun matsala
to malala kafin dawo ga nake zan je wajen yan jaridu masu shiga lungu da sako domin ganin irin abun da yake faruwa a kasar Kamaru musamman Fatima Hassan ke ma dai kina layin matasa sannan yanzu haka kina gidan aurenki kuma kina da ƴaƴanki kina kuma shiga lungu da sakoki domin yin waɗansu shirye-shirye wani irin kalubale yake ganin cewa su mata ake bar musu musamman a yayin da suka rasa mazajensu kuma suka aka rike su a gida ba sa sana'a ba sa komai me kike wani irin abubuwa kike hangowa a duk lokacin da kika fita neman waɗansu labaru kuma gudanar da wasu ayyukan ki
to madalla malam awal da farko dai abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mata na fuskantar kalubale da dama ko in ce mata ma suna cikin wani irin hali a yanzu domin idan ka duba zaka ga a tafiyan da ake yanzu matasa sun koma shaye-shaye ɗan mata kuma sun koma karuwanci idan zan iya faɗan haka me yake kawo haka shi zamu duba idan ka duba kaga tarbiya baya taɓa yiwa sai idan akwai namiji ka san yaro yana tsoron wanda zai tsawatar masa to daga lokacin da aka ce mahaifi ya mutu ku kuma ƴan uwan uba kun yi watsi da wayannan ƴaƴan to tarbiya babu yanda za a ce uwa ita kadai ta tafiye da tarbiya ba zai yiwu ba a wani bangaren kuma idan ka duba musamman ma yadda muke tuntubar mata ko a yadda rahotanni suke zuwa mana saboda muna hira da mata sosai musamman masu fuskanta irin wannan matsalan din zaka ga mace ce miji ya mutu ya barta ba ta da kwakwaran sana'a ko a wani lokacin ma miji lokacin da yake raye ya hana ta saboda akwai maza waɗanda su ba su so matan su
saboda kishi
da kuma ni a gani na ma wannan ba zan iya cewa kishi ba wani ra'ayi ne dai na kansa da ya sani ka hana ta ba ta sana'a daga baya yanzu Allah ya yi maka rasuwa ƴan uwanka ba su kulawa da ita ba ta samu ta kafa kanta ba a lokacin da kake raye yanzu ya za ta yi ta kula da wayannan yaran kaga wannan yana daga cikin abin da yake haifar da shaye-shaye da karuwanci na matasa a yanzu saboda yanzu idan ka duba na san duk wanda yake bibiyar labarai ya san cewa akwai kalubale sosai ta fuskar shaye-shaye wanda yake haifar
to a nan wajen sakacin gwamnati ne ko kuma sakacin sarakuna ko kuma iyaye
kowa yana da laifi kaga sarakuna suna da laifi a nasu bangaren gwamnati na da nata laifin sannan iyaye ma suna da nasu laifin ta bangaren sakaci
to ya kamata kike ruwaito mana su
to yawa kaga a bangaren iyaye ki a matsayin ki na mahaifiya ke kike da alhakin tun da wannan ƴaƴan musamman muna magana ne a bangaren marayu waɗanda mahaifin su ya rasu ke uwa ke kike zaune da ƴaƴan ki ya kamata a ce tun farko ma a matsayin ki na mahaifiya idan yara na tasowa kina hira da su kina jin hankalin su ta nan ne duk yanayin da ɗa yake ciki zai dinka sanar da ke kaga sakaci muna da sakaci a wannan bangaren iyaye mata kawai idan yaro ya fita sai lokacin da ya dawo in ya dawo kuma ba za ki nemi san daga ina yake ba
anan zamu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen hankalin muryar Amurka da wakilin muryar Amurka a Kamaru Muhammad Awal Garba wanda ya jagoranci shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
to a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya to malam ko zaka gabatar mana da kanka
assalamu alaikum sunana Muhammad Surajo
to malam Muhammad Surajo kai mutumin wani gari ne
mutumin Sokoto ne ni
to a ina a Sokoto
Sokoto ina wanda sabon birnin local government
ke sabon birnin local government to naga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko to kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta
gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati anan ne nake saida kati
ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa
gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11
shekara 11 kana wannan sana'a ta saida kati jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa
gaskiya jari na ba wani jari bane ina farawa ne daga 10,015 haka nan ba wani bangaren jari gare ni ba
to a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana
a rana ina iya cinikin 9,000-7,000
to wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake wannan sana'a
to gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can
to kaman menene bambancin abin da ya bambanta
bambancin ba wani bambanci bane ka gane yanzu zaka iya ka sai kaci a can zaka iya ka sai kaci naira 5,000 haka amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma nan in ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi
shine bambanci dalili da yake nan da yasa ka zo nan na fahimce ka kenan dai yanzu abinda kake samu a nan ba za in a can gida zaka yi ba zaka samu haka ba
ya ba zan samu haka ba
to birnin Abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kaman a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja
ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu anan
menene sunan anguwar
sunan wannan unguwar din Rai 11 FCDA
Rai 11 FCDA to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa
a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na
kin na fahimce kake ne dai baka biyan kudin haya
a bana biyan
a shagon wani dan uwa kake zama kaman malam kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida
gaskiya wani lokaci zan iya yi sati 4 sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7 mun ban taba wata biyu a nan garin ba
baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka
eh yana da iyali
kaman matan ka nawa
mata na biyu
ƴaƴa fa
ƴaƴa na 5
kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su
insha Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Mallam Sale.
Mata
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.